الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da warhaka barkan mu da saduwa wannan fatalla ce mai albarka Anas bin Malik radiyallahu anhu ke anguwar biyo eka a wannan gari mai albarka na Sokoto da wannan majalisi mai albarka na tasirin watan Ramadan yau muna alhamis 20 ga watan Ramadan a shekarar 1443 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan dai ne 21 ga watan 4 na shekarar 2022 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Luqman wacce muka shiga jiya, kuma jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 7 daga ayoyin surar ta Luqman. Yau insha Allah za mu ɗora daga aya da take biye da ita take aya ta 8, kuma take aya da aka karanto mana yanzu. Allah yana cewa a cikin ta innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im, lallai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai to suna da aljanna da ni'ima, suna da gonaki da ni'ima. Wannan aya ya biyo bayan sakamako da Allah ya faɗa ga waɗanda suke sayan lahawal hadithi li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa, wanda suke sayan lahawal hadithi wargin labari wanda mun kawo fasara Abdullahi ɗan Mas'ud cewa ana nufin kayan kiɗe da raye-raye. Haka nan kuma wasu malamai sun ce duk wani abu da ke shagaltarwa da Alƙur'ani daga ambaton Allah to ya zama lahawal hadisi, amma duk wanda yake shagaltuwa daga barin karatun Alƙur'ani ko sauraron Alƙur'ani ya wadatu ya fifita sauraron kiɗe-kiɗe ko wasu abubuwa wanda ba shi ba kan Alƙur'ani ya fifita su, kuma ya riƙe ayoyin Alƙur'ani abin izgilanci ya dinga izgile da ayoyin Allah, to waɗannan su ne Allah ya ce kuna da azaba ta wulaƙantarwa. Kamar yadda suka yi wulaƙanci ga ayoyin Allah da ambaton Allah, haka nan su ma Allah ya musu tanadin azaba mai wulaƙantarwa. Haka nan kuma Allah ya ce a ƙarshen ayar da take jirgi ita ya ce fa bashirhu bi azabin alimin, albishir da azaba mai raɗaɗi, wanda ya ce idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha, idan aka karanta masa ayoyin mu sai juya yana mai girman kai kamar ka ce bai ji ta ba. Allah ya ce to bashirhu bi azabin alim, ka mata bishara da azaba mai raɗaɗi. Kaga wannan Allah ya kawo hukuncin waɗanda suke bijire ma littafin Allah, waɗanda suke wargi da izgilanci daga sauraron Alƙur'ani kuma suka mutunta wani abu da Alƙur'ani, Allah ya ce suna da azaba mai raɗaɗi. To sai Allah ya kawo sakamakon su ko waɗanda suka yi imani suka yi Allah biyayya. suka girmama maganar Allah, suka fifita ta akan duk wata magana, suka fifita sauraron maganar Allah da ambaton Allah akan duk wasu abubuwa na wargi, sannan suka girmama maganar Allah ba su dauke ta a bar kibili da wulakanci ba. Waɗannan su Allah ke da sakamako da aljanna wacce take ta ni'ima, kuma aljanna na idan suka shige ta ga yadda za su kasance a cikin ta. Yadda khalidi na fiha suna madawwama a cikinta, kaga ni'ima ne wanda ya karewa. Za ka wannan daɗi da Allah zai samu mu ne a cikin, muna fatan Allah ya samu daga cikinsu, suna madawwama a ciki, ba daɗin bai karewa, sannan ba sa mutuwa su bar wannan daɗi, sannan kuma ba sa tsufa balantana su ji rauni a jikinsu da zai hana musu jin wannan daɗi. Babu rashin lafiya wanda zai sa rasa jin wannan daɗin na wani ɗan lokaci. Babu wata wahala wacce za ta jiga ta su, suna cikin daɗi da ni'ima dindindin, shi ne khalidina fiha. Allah ya ce kuma wa'adallahi haqqan, kuma wannan alƙawari ne da Allah, alƙawarin Allah baya tashi, shi ne wa'adallahi haqqan, alƙawarin Allah gaskiya ne. Allah ya wannan alƙawari, kuma alƙawarin zai tabbata, tabbas babu makawa ga wannan alƙawari. Wa huwa al-azizu, shine mabuwayi, wanda babu abin da ke kagararsa. Dama galibi abin da ke sa mutum ya saba alƙawari, wani lokaci idan ya gaza yana iya ɗaukan alƙawarin abin da ya fi ƙarfinsa, ya ce za ka yi kaza, za ka ba wane kaza, wane ka masa alƙawarin kaza, wane ka masa alƙawarin kaza, sai daga za ka abin ya fi ƙarfinka ba za ka iya ba. Za ka sai ka dinga hanya-hanya, wanda ya zo a dawo gobe a yi haƙuri sai kaza, ai ina jiran abu kaza, ai ina jiran, har shi mai neman ya gaji ya dai ɗau ya fahimci dai ba za ka ba shi ba. Kada mai jawo haka saboda gazawar, ka gaza ka yi alƙawarin da ba za ka iya cika ta ba. Sai ka Allah ya ce wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula, ku cika ta alƙawari, alƙawarin nan ba Allah zai tambaye ku a kai. Kada sanin cewa Allah zai tambaye ka a kai, shi zai sa abin da ka san ba za ka iya ba, har ka ɗauka, saboda la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha, Allah bai azza maka ka ɗaukan ma kanka alƙawarin abin da ba za ka iya ba. Ka ga kenan, kai kana da limit, shi Allah bai da limit. Yamma me yasa kai ta samun matsala, kake ta kawo ya bali da bani, kake ta jujjuya mutane, kake ta ja musu rai, saboda ba za ka iya ba. Har ka fahimci lallai alƙawarin nan da ka ɗauka ba za ka iya biya ba. Ka ga wannan rauni ne da gazawa ta ɗan adam, shi Allah zai da wannan gazawa. Allah babu abin da zai gagare shi, sannan Allah arzikinsa bai karewa. Allah ya ce ma indakum yanfadu wa inda Allahi ba, ya ce za rizquna ma lahu min nafa, rizqin Allah arzikin Allah bai karewa. Annabi daga cikin abin da ke kawo mutum ya saba alƙawari shi ne rashin karamci, rashin kamala. Za ka ga wani ya yi alƙawarin amma gurin bayarwa sai ga ka ayya kuwa iya ba wa da miliyan guda, miliyan fa ba ka san ba ne, ka shi da miliyan da yawa kuma shi alƙawarin zai waya, amma sai ce ka miliyan fa ba ka san ba ne, a dai bari da sai gobe ko dai a dai ba na biyu ba wa da biyu da kowa ya ce to ga dai ɗan dubu ɗari ne ka dai yi haƙuri mu gani abin da zai faru. Ga da waɗannan alama ne na shaitan, cewa shaitan yana wasa da hankalinka, kuma kana da rauni gurin karamci, to shi Allah karimi ne. Allah ta'ala yau tuku yana bayarwa, yana bayarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi bal'a la yaghidha nafaqatu sahha al-layl wa an-nahar, ya hannun Allah mal'a cike take, bayarwa yake yi, mai kyauta ce al-layl wa an-nahar, dare da rana Allah ko yaushe bayarwa yake. Yace ba kwa ganin duk abin da Allah ya bayar tun daga halittar samai har zuwa yau, amma babu wani abu da ya ragu daga arzikin Allah. Muraka Allah ta'ala zai cika alƙawarinsa, kuma cika alƙawari abu ne mai sauki a gurin Allah. Ya siffanta da siffofi na kamala, na farko cika alƙawarin ba zai gaje da shi ba, irin dan adam bane da wani sai sai ga abin ya fi ƙarfinsa ba zai iya ba, shi Allah ba abin da ke gagarasa, shi ne ma'anar al-aziz. Sannan kuma Allah ta'ala al-hakimu, mai hikima, a daga cikin hikimarsa ya san abin da ya dace, kuma ya san waɗanda suka dace da wannan ni'ima, kuma ya musu alƙawari, kuma shi karimi ne bai saba alƙawarinsa. To duk wannan ya sa alƙawarin Allah bai zamanto irin alƙawaran bayansa.
وَأَلْقَوْا فِي الْأَرْضِ
Ai, abin da zai nuna muku cewa Allah shi ne mabuwayi kuma mai hikima shi da yadda ya halicci sammai. Kuluba ga yadda ya halicci sammai ga sama nan ya halicce ta, kuma halittar sama ba ƙaramin hikima ba ne. Kuma sai da iko ake halittar sama, don ba ka da iko da za ka halicci sama za ka halicce ta ba. Kuma yadda muka yi bayani karatun da ya gabata cewa duk wani abu yana samuwa ne da ilimi da iko. Ke zamana kana da ilimin da za ka yi wannan abin, kuma kana da iko da ƙudurar da za ka yi. In ba ka da iko ko kana da ilimi ba ka iya yin abu. Haka nan, in ba ka da ilimi ko kana da iko ba ka iya yin, sai abu ya haɗa da iko da ilimi sannan kuma da hikima. Ke zamana komai ka tafi daidai, da ya tsara daga inda ya kamata ya kasance sai a samu matsala. Da ya yi ƙasa daga inda ya kamata ya kasance sai a samu matsala. Shi yasa za ku yi ganin matsaloli game da ayyukan bayi. Wannan a yi abu sai a yi shekara da shekaru ana abu, amma kowace shekara ana gano inda aka yi kuskure yayin da za a gyara. Abu kaza an yi ya yi yawa bari a rige shi, abu kaza ya yi kaɗan bari a tsara. Haka ɗan adam yake kullum, saboda mai ilimin shi ragagge ne, yana ƙara ilimi. Shi ko Allah ta'ala ilimin shi kammalalle ne, Allah bai sanin wani ilimin da bai sani ba. To kaga Allah ta'ala iliminsa da hikimarsa da buwayarsa daga cikin abin da ke nuna mana shi ne yadda ya halicci sammai da ƙasa. Kaga halittar sama akwai hikima ce, yadda ta tsaya kuma ta ɗaukaka, sannan kuma ba ta faɗowa kan ƙasa, ba ta tsattsagewa, yau da gobe bai mata tasiri. Kaga duk wannan na daga cikin hikima. Sannan daga cikin hikima shi ne bi ghairi amadin tarawnaha, ba tare da binciki ba su ne amad. Amadin jam'u imani. Ana karanta shi imani shi ne mufrad, jam'insa na zama amad ko umul. Kamar da ya zuwa wata kira'a fi amadin mumaddada, wasu kafa kada fi umudin mumaddada, haka umudin da imadin duka jam'i da umudin da amadin jam'i da na imadin. Kira ka Allah ya ce ga samai nan ya halicce ta bi ghairi amadin tarawnaha, ba tare da ginshiƙai ba. Haka shi ne bi ghairi amadin. Tarawnaha, kalmar sai saba ne ga tarawna. Shin tarawnaha yana komawa ne ga siffa na amadin. Da gairi amadin tarawnaha, ba tare da ginshiƙan da kuke gani ba. Ma'ana tana da ginshiƙai amma ba fa ganin su. An gane wannan shi ne fassara wasu daga cikin malaman fassara mafi yawa, irin su Ibn Abbas, irin su Ikrima, Maula bin Abbas da irin su Mujahid, suka ce sama tana da ginshiƙai. Amma saboda hikima ta Allah ba ma ganin ginshiƙa. Sai Allah ya tsaida ita ga sanan muna ganin ta babu ginshiƙai. Kaga wannan na daga cikin hikima ta Allah. Har sai ginshiƙan ba a ganin su. Wasu kuma suka ce a kamar Hasanul Basri. Hasanul Basri ya ce a ana nufin bi ghairi amadin, ba tare da ginshiƙai ba. Tarawnaha ma'ana kamar yadda kuke ganin ta. Ga saman nan kuna gani. Kaba ganin ta da ginshiƙi, kuma taba ganin ginshiƙi da ya to kare sama. Kaga kenan tarawnaha kamar yadda kuke ganin ta ba ta da ginshiƙi. Wannan su ne saɓani biyu da malamai shi. Haka ala ayyi halin kuma wanda ne dai Allah ta'ala akwai hikimarsa da ƙudura a ciki. In ya halicci sama ba tare da ya sanya mata ginshiƙi ba gaba ɗaya, kaga wannan ba ƙaramin hikima ba ce da ƙudura. Ko ko ya halicce ta tare da ginshiƙan amma ba kwa ganin ginshiƙan, kaga shi ma hikima ne. Ita daga cikin hikima su ko gini a ce kaga da ana gini sai a rage fitar da wayoyi ta waje. Amma yanzu da aka ci gaba ya kai hikimar da za a saka wayar wuta ta ciki ba ka ganin wayar wuta, sai dai kawai ka ga fitila. Ina waya ta tashi daga nan gurin makulli zuwa fitila ba ka ganin ta, ka ga da hikima ce. Ka ga wannan shi ma yana nuna hikima, idan Allah ya halicci sama da ginshiƙai amma ba ma ganin ginshiƙan, ka ga hikima ce. Idan kuma Allah halittar sama ya yi ba tare da ginshiƙi ba kwata-kwata, ka ga shi ma wannan wata hikima ce da ƙudura ta Allah. Kuma ƙudura Allah kowanne tana iya wa, Allah yana iya tsaye da sama ba tare da wani ginshiƙi ba. Inda ba ginshiƙi ke riƙe sama ba, Allah ke riƙe ne. Yake inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, wa tare ta wa yumsiku samaa an taqa'a alal ard. da shi ko da da binciken kamar da yazo aka fara su ma Abdullahi da Abbas da Ibn Shahid da Ikrima ko da da binciken ba su ke rike kama ba Allah ke rike kama so me fa'idar binciken idan akwai sai binciken ya zama cewa kawai wata hikima ce ta Allah wata hikima ce ta Allah an gane ko Allah shi ya saka binciken domin wata hikima ta sa duk ala ayi halin duk wannan hikima ce ta Allah ko ta daga binciken ko ba ta da ginshikai Allah ta'ala yana da hikima kuma Allah yana da kudura kuma in ya sanya mata ginshikai ya nuna cewa Allah zai iya rike sama sai da ginshikai ba domin koda da ginshikan shi ke rike da ita walqa fil ardi rawasiya kuma ya jefa a cikin ƙasa rawasiya kafafu shine rawasiya kaga rawasiya jam'i ne da rasiyatun rasiyatun guda rawasi sun suna da yawa kuma rasiya mu'annas ne na rasi rasi shi ne ismul fa'il na namiji rasiya rasa yarsa fa huwa rasi an gane rasa ta mace fa hiya rasiya kaga rasi abin da ya kafu kafuwar abu idan abu ya kafu sai a ce rasa idan wani ne ya kafa shi sai a ce arsa an gane ko kamar da Allah ya ce wal jibala arsaha kaga arsaha kafa ta kaga Allah shi ya kafa anan sai ce mana ya jefa su ya jefa su sai ka kafu kaga ne ya sanya musu sunan kafafu shi ne rawasi ya kafafu kaga kenan siffa ne na abin da ba a mutu ba shi ne jibala wannan da abin da wata wal jibala arsaha wa alqafil ardi rawasi ya kafafu kenan ne kafafun duwatsu domin su ne suka kafu da Allah ya jefa su kuma Allah ya kafa su kamar yadda faɗa wa sha'ir wa arsa wal jibala arsaha da ya jefa su ya kafa su sai suka kafu sai anan Allah ya ambace su da sunan kafafu waɗanda suka kafu amma ba su kai da kafuwa ba sai da Allah ya kafa su wal jibala arsaha yani ko to wannan shi ne asalin wannan kalma ta arsa yursi ismul fa'il mursi mursi ne kafawa abinda aka kafa shi ne mursa Allah ce tsaluna kane sai ce ayyana mursaha yau sai ne za a kafa ta da kiyama kafa ta za a yi da Allah ya kafa duwatsu dan zai kafa kiyama zai tsaye ta to da kai cewa alqafil ardi rawasi kaga mana rawasi ya fito rawasi kafafu ana nufin duwatsu kafafu Allah ya jefa su domin su yi kafa haka sai Allah ya halice ka sai kana su juyawa ba ta da nutsuwa ba ta da istikrari tana ta motsawa tana ta motsawa har mala'iku suka ce ya ubangiji ya za a yi bayan ta su iya rayuwa a wannan ƙasa ta ba ta da tsayuwa ba ta da nutsuwa kawai motsi take ta kaɗa nan ta kaɗa can ta kaga nan ta sauke nan shi ne sai Allah ya jefa mata duwatsu to wannan duwatsun da Allah ya jefa sai suka rike ta sai ta tsaya can ba ta motsi shi ne wa alqafil ardi rawasiya an tabi da biku kaga an harfun masdariyyun shi ke kasa abin da ya biyo bayan sa akan a juya shi yana da masa da ka an tabi da bikum domin ta motsa ma da ya bi shi ne motsawa kaga an tabi da bikum anan zuna fassara shi da ne Allah tabi da bikum ana kaddara Allah da ka Allah ya jefa zuwa su ne akan kasa ba dan kasa ta motsa ba dan kada ta motsa gane ko to dan kada ta motsa wani lokaci irin wannan sai a cire lamun sai a ce an tabi da bikum domin kada ta motsa da kuma ba sai kalamar ta ba idan baka kawo lamar ta ba sai kace domin ta motsa da ku kaza Allah ya kafa dutse ne domin kada ta motsa ba domin ta motsa ba to irin wannan ibada tana nan da yawa cikin alqur'ani an gane ko kaman da Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadhillu yubayyinu Allahu lakum Allah yana yi muku bayani saboda me kaga ba dan ku bace ba bayani da Allah yake muku bayani muku bayani ba dan ku bace domin kada ku bace amma sai ya ce an tadhillu bai kawo ladin ba da ku bayyana Allahu lakum an tadhillu ay Allah tadhillu ya Allah tadhillu domin kada ku bace Allah ke muku bayani haka ne irin wacce ibara akwai ta dewa cikin alqur'ani bani wa alqafil adr wa fi an tamidu lakum ay li Allah tamidu amma ba kaula irin wannan irin wancan akwai bayanan su ma kaman hawan kufa da na basira sun yi tabani kan da za a kaddara su malaman na hawan kufa suna cewa kaddara la kamar yadda ma'ana ta bayyana يبين الله لكم أن تبلوا يعني أنا قدر لا يبين الله لكم أن تبلوا وأنا فيبين الله لكم ألا تبلوا أي لألا تبلوا ومن قدم كده قوة أحدهم وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم أي لئلا تميل بكم wannan shine tabbiyar malumin kuma malumin basara ba sai da wannan tabbiyar ba ina cewa idan ka bude kofar abin da Allah to mutane za su dinga fatara yanda suka fi dama wannan sai Allah zai ce ai kaza sai wannan ce ai da fatara ai kaza sai zaka ji ka saboda shi ba ya kaddara la ai kai ba ka kaddara la ai bayyana Allahu lakum adadallu ka ce li Allah ta dillu zaka tana ka kaddara ta shi ma nan Allah ya ce ai kaza sai ya ce yana nufin Allah ya ce ka ai kaza to kaga shi yasa malumin na hawo basara suka ce kar a bude wannan kofar a fata cewa abinda za a kaddara kalma ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu sai su ce karahata an tadillu domin gudun kada kuma ce kaga karaha kalma ce ba harafi ba ne kaga kalma ya fi sauki a kan ka kaddara harafin korewa domin harafin korewa ko ina na iya shiga duk inda aka ce aika za ka kawo masa lafiyar kore Allah ya ce aika za ka kawo laka ce an kaddara laka ka bata abinda Allah ya ce sai zama malaman nahawun basra suka sauce mu wannan su yi ba waihi su zama kshari su ne malaman nahawun basra da su abin da ke kaddara wa yi bayyana Allahu lakum karahata an tadullu amma malaman basra irin su kisa'i su kisa'i alkari su ke karanta su ke kaddara yi bayyana Allahu lakum Allah ya yi mahallaka ne kuke ke bai da malaman larabci da malaman nahawu da malaman tafsiri da kowa sun ittifaqin cewa an tabida bikum ma'anar Allah tabida cewa Allah ya jefa kasuwa su a bayan kasa an tabida bikum ai don gudun kada ta motsa da ku ba dan ta motsa da ku ba haka nan yubayyinu Allahu lakum an tadillu don gudun kada ku ba ba dan ku bace ba dan haka yace wa basa fiha min kulli dabba kuma Allah ya a cikin ta kun ga hadin yanda kuma wa ga kasa cikin al-qafil ardi rawasiya ya jefa duwatsu suka kafe suka rike kasa wannan bayan sun rike kasa ne basa fiha min kulli dabba ya yada duk wata dabbobi a ciki duk abin da Allah zai halitta ya halitta su ne kun ga bayan ya jefa duwatsu su rike kasa amma ga wannan duwatsu su rike kasa kuma yace nan Allah bai saka dabbobi ba sai da yasa duwatsu suka rike kasa sannan sai Allah ya da dabbobi kala kala da mutane da aljanu da kwari da dabbobin gida da na daji da suwaye da kwari da komai Allah ta'ala ya watsa su abinda shi kadai ya sani ya kudu kuma ala ta'alamu ya yada su tuwana na daga cikin hikima ta Allah bayan Allah ya yada su suna bukatar arziki kowa zai musu arziki ga shi Allah ya halitta bai kai da halitta ku kike ranku da mun gina kanku ba Allah masa kiyamun kulli damba wa anzalna minas sama'i ma'an sai mun dauko da ruwa daga sama minas sama'i daga sama ma'an ruwa wannan ruwan fa ambatna fiha sai muka tsirar a cikin ta kuma har ila yau ladin yan kuma da kasa ita kasan nan ne Allah ya sanya ta ya jefa ruwa so suka kafe ta ya kuma sanya a cikin min kulli damba sannan kuma ya watsa su sai Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama da ruwan nan ya sauka daga sama sai ya sauka a kan ƙasa sannan sai Allah ya tsirar daga cikin ƙasa da sanadiyar wannan ruwa sai Allah ya tsirar da min kulli zawjin karimin daga kowane nau'i mai karamci daga zawjin nau'i zawjin yana zuwa zawji na auratayya an gane wa kullu adam musbahanta wa zawjin a zo zo duka mata mata da Allah ya halitta ta ba da ke mata ne nan simfi simfi na mutane shi ma ana kiran shi zauri kamar da Allah ya faɗa ranar al-qiyama suratul waqi'a yace wa kuntum azwajan thalatha kun kasance azwaji uku kaga na zauji ne guda biyu ne zauji ne wuce guda biyu kamar da yace kullu hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn kaga zauje da ma'aurata kaga ma'aurata ko dai namiji ko mace duk da mijin mace mace ita ko matan namiji kaga su ne ma'aurata guda ne amma a kiyama Allah ya ce wa kuntum azwajan salasa kun kasance azwaji uku kaga ma na aurata ya ana nufin na sinfi sinfi da nau'i nau'i za ku zama su har uku uku an gane ko ashabul maimana ce ma ashabul maimana nau'i daya wa ashabul mash'ama ce ma ashabul mash'ama nau'i daya wasabiquna sabiquna kaga nau'i yanzu nau'i za ku kasance kashi uku akwai ɗan dama ma'abota dama akwai ma'abota hagu akwai kuma asabiquna masu rijijiniya waɗanda su ne na kole wurin ibada waɗanda su ne sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabu da ku kun ga kenan shi ma nan in kulli zawjin kareme da haka mun kulli zawjin da kowane nau'i na abin tsoro kala-kala. Akwai dangin abinci, akwai dangin kayan marmari, akwai dangin mabunkura ƙasa, aga duk wannan nau'i ne da Allah ke kirarwa. Akwai nau'in fulawoyi, akwai nau'in abubuwa daban-daban, kuma kowane nau'in ta zo gefen abinci. Wanda samu nau'i na abinci da yawan gaskiya, akwai shinkafa, akwai masara, akwai dawa, akwai gero, akwai menene su wannan gefen abinci. Kayan marmari shi ma an ka koma gefensa shi ma nau'i. Akwai lemu, akwai mangwaro, akwai ayaba, akwai apple, akwai rumman, akwai su kala-kala, kuma kowanne sun cikinci kala-kala. Haka Allah ya ce shi kaɗai ya san iyakarsa. Kura ka wannan kowanne kuma karimin ne mai karamci, kowanne mai kyau, kowanne akwai hikima a cikinsa, kuma kowanne ni'ima ce daga Allah shi ne siffantuwarsa da zamantowarsa karimin. Sai Allah ya ce bayan duk waɗannan abubuwan sai ya ce Allah ya ce hadha khalqullah, wannan shine halittar Allah. Halittar Allah inda ce mana khalaqa samawati bi ghairi amalin tarawna, wai haka Allah shi wannan halitta. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, ya jefa duwatsu a ƙasa ita kanta ƙasar halittar sa ce, amma nan sai ya tawo mana wani gefe kuma na musamman na halittar duwatsu, ya ce ƙasar sai ya jefa mata duwatsu da za su riƙe ta, ya haɗa dabbobi a bayan ƙasa kowane irin jinsin dabba shi ne, wa bata biya min kulle da ba kowane irin nau'i na dabba ya haɗa a bayan ƙasa. Daga baya ya haɗa ya musu tanadin arzikinsu da abin da za su ci da abin da za su rayu da shi, shi ne ta hanyar wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim, a wata da ce wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun, arzikinku daga sama yake shi ne ta wannan ruwan sama da Allah yake saukarwa. To daga nan Allah yake tsira muku da arziki da abin da za ku ci. Allah ya ce to wanda shi ne halittar Allah, halittar sama da jefa duwatsu a bayan ƙasa da yaɗa kowace dabba a bayan ƙasa da kuma yi mata tanadin arzikinta ta hanyar saukar da ruwan sama da salar da abin tsoro, duk wannan halittar Allah ne. Ya ce to ku kuma fa aruni ku nuna min ma za khalaqa allazina min duni, waɗannan da ke koma bayan su waɗanda kuke hada su ne gurin bauta, ku gwada min su kuma mai suka halitta. Ina samar da gunkiyar halitta babu, ina dabbar da gunkiyar halitta babu, ina ruwan da gunkiyar saukar daga sama babu, ina abincin da gunkiyar tsiran daga ƙasa babu, ina abin da gunkiyar azurta masu bautar su da shi babu. To ta yaya hankalin kwankwalon ku ke tafiya, ku tafi ku haɗa waɗannan da Allah su ba sa wani abu, ba su da wani kataɓa cikin abin da Allah ke yi, ba sa kwatankwacin abin da Allah ke yi, ku taya ku kuma za ku haɗa su da Allah gurbin. To da haka abin da yake shi ne daidai, abin da yake shi ne adalci, kamar yadda Allah shi kaɗai ya yi halitta, ya yi azurta, ya yi komai, ya kamata kowa gurin bautar ku bauta masa shi shi kaɗai. Ba daidai ba ne Allah halicce ku shi kaɗai, ko kuma gurin bautar ku haɗa shi da wani. Ba daidai ba ne Allah ya azurta ku shi kaɗai, ko kuma ku zo bauta ku haɗa Allah da wani gurin bauta, ba wannan ba daidai ba ne. Shi ne Allah ya ce faruni ma za khalaqa allazina min dunihi bal zalimuna fi dalalin mubin, kawai shi ne bal, mun fassara bal cewa sun kira ta harfu idrabi, ma'ana dama waɗanda suke bauta musu ba wai sun ga wani abu da suka yi kata'u da ya kama da Allah ba, ba su ga wata halitta da suka yi da ta kama da Allah ba, ba su ga wani azurtawa da suka yi da ya kama da Allah ba, babu wani abu da waɗannan suka yi har suka ga yayi kama da Allah, har hakan ya ruɗe su bauta musu, babu iyaka. Kawai azzalimai, waɗannan azzalimai waɗanda suka haɗa wani da Allah gurin bauta, Allah ya ce kawai suna cikin ɓatace bayyananniya. Domin wannan ɓatace, duk wanda ya ji labari ya ji wannan bayani ya san cewa ɓatan da suke ciki ɓatace bayyananniya, kuma ɓatace nisanciya wacce ba ta kusa da shari'a ko kaɗan, saboda ga bambanci sun gani ƙarara, wannan ya bambanta da wannan, wannan ya bambanta da wannan, sun bauta ma wanda bai tsimina musu komai ba, ga wannan kenan, wannan ya nuna ƙarara wacce su a bayyana ta.
Wa la ilaha illa huwa al-hikmatu min Allah.
Allah ya ce walaqad atayna luqmana al-hikmah haqiqa wallahi shine laqad wani bayani da mangala kan ko mangala in toran suwa ce da haka Allah ya ce haqiqa wallahi atayna luqmana al-hikmah mun bai ma luqman hikma wani bayani a farkon shiga sura cewa da yawa daga cikin malamai sun fada cewa luqman ba annabi bane Allah ya ba shi hikima kuma abin da Allah ya ce da ya ba shi shine hikima Allah da ce ya masa wahayi ba Allah bai sai ya ko masa da manzo ba kuma Allah ya ko masa da mala'ika kuma ta da wahayi ba kuma duk inda Allah yake fadan jerin annaba ga da taba sa al-Qur'an hikima kuma sauran su da yawa sun ce al-Luqman ba annabi bane ba wa ina kuma Allah ya ba shi hikima kuma da wanda cikin su na cewa ba an fata ce al-Qur'an mutumin Habasha wasu ma na cewa bawa ne abdan habashiyan ne bawa ne ba habashe shine al-Qur'an da ba shi hikima saboda hikima ta Allah ke kuma yake cewa yu'til hikmata man yasha Allah shi ke ba da hikima ga wanda ya so baiwa don haka daga cikin wadannan Allah ya so bai mai hikima kuma ya ba su shine luqman yace wasu kuma ikrima na daga cikin wadanda suke jinan cewa luqman annabi ne yace musamman da Allah ta'ala yace da shi yu'til hikmata man yasha yana ba da hikima ga wanda ya so yace kuma su wurare akan fassara hikima da adalci kamar da Allah ya gama daga Annabi Dawud yake wa ce na hul hikmata wa fasl al khifa haka bai ma Annabi Dawud da hikima da kuma yanke zance shi ne fasl al khifa to kaga hikima a nan da aka bai ma Annabi Dawud malamai sun fassara ta da cewa adalci haka nan inda Allah yake cewa yuki hikmata man yasha yana ba da hikima ga wanda ya so bawa shi ma wasu malaman fassara da dama sun ce hikima ana nufin manzanci haka kenan shi ma tunda Allah ya ce ya ba shi hikima to yana nufin ya ba shi manzanci gane wannan wajen kaulin cikire ba ko amma dai kaulin malamai mafi yawa shi ne hikima ana nufin ba annabci ba ana nufin alfahamu fi dini kamar da Ibn Jarir ya ce shi ne alfahamu fi dini wal aqlu wa isabatu al qawl fahimta ga addini da hankali da kuma dacewa da magana ya faɗi magana maganar nan ta zauna kamar karin magana da ya faɗi magana da an samu karin magana to kaga wannan hikima ce ka faɗi magana maganar nan ta zama karin magana abinda za a dinga dana ta ta dinga buga misalai da yawa a karkashin da kamar karin magana ce sai ai ta buga misalai da yawa a ce ai fala ko ka ko magana sai ta kawo ai an je fusun su da dutse guda kaga ta zama karin magana abubuwa da dama za ka kawo sai ka shigar da su ƙarƙashin wannan karin magana to shi ma Allah ya ba shi irin wannan isabatu da qawl zai faɗi magana ta dace kuma ta zama kamar karin magana wannan sai Allah ya ce ashkuru lillah dan a gode ma Allah kaga kenan sai Allah ya ba shi hikima hikima bai wa ce abiki ne ni'ima ce daga Allah kuma ni'imar Allah ya ma abin da ya kamata a yi mata shi ne a gode ma Allah idan Allah ya ba ku ni'ima to ku gode masa don haka Allah ya ba shi ni'ima domin ya gode ma Allah ko ko ya zama da cewa hikima ita ce yayi godiya ga Allah kaga yin godiya ga Allah ita ma hikima ce wato idan kana da Allah baka da arziki ba Allah baka hikima da kai ka godiya ba to ba ka samu hikima kai masa godiya wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi duk wanda yayi godiya ya gode ma Allah a bisa ni'imar da Allah yayi ta a gare shi zai sani kansa ya yi wa wannan godiya shi ne ya shukuru li nafsihi ma'ana kansa ya yi wa domin sakamakon godiyar da zai wa Allah to kansa za ta yawo ya gode ma Allah sai Allah ya tsare masa ni'ima kaga shi ke da bukatar ni'ima da Allah ya ba shi Allah ya tsare ta kar Allah ya tafi da ita sannan kuma sai Allah ya masa ƙari kaga Allah ya masa ƙari shi ya ci moriya shi Allah bai ci moriya komai ba ga godiyarka ba wata moriya da Allah zai ci ga godiyarka ba kamar dan adam bane dan adam in ya bu kamar su gode masa kaga zai ji daɗi a rayuwarsa godiyar nan za ta sa mutane su ɗauke shi wani babban mutum ai yana kaza ai ya cancanci ai ya cancanci yabo har wani ya yabe shi kaga wannan zai ƙara maka matsayi a gurin mutane kaga shi ko Allah ta Allah haka zai ƙara masa komai in za ka yi godiya ka ba ta ƙara Allah da komai haka nan ma aka ce in baka yi godiya ba wa man kafara wanda ya butulce kar mu mance ne da kalmar kafara take tana ɗaukar ma'anar kafirci tana ɗaukar ma'anar butulci saboda asalin kalmar an samu ta ne daga rufewa an gane rufewa shine kafara kafara al-diqa kafara al-ina'a ya rufe kudaka wanda ya kafirce shi ma ya rufe abin da yake bayyane abin da yake bayyane shine Allah ya halice shi Allah shi ya masa da'ima Allah shi ya kamata ya bautawa sai ya rufe ya kiyaye kaga da kan samu yayi kafirci haka nan shi ma mai butulci kuma butulci Allah ya masa da'ima don kan ya gode wa Allah shi Allah ya masa da'ima sai ya rufe ya kiyaye fada yake godiya to kaga ya butulci ko Allah ya masa da'ima ya ce ba Allah ba da yamma inna ma utituhu ala ilmin indi kaga wanda yayi butulci to kaga wannan shine butulci don haka kowanne sai ana kiran sa kafara haka ne inda kalmar kafara ta zo to akan lura cewa siyakin yana magana akan butulci ko ko akan na kafirci an gane ko yace wannan kafara wanda ya butulce inna allaha ghaniyyun hamidun kin cewa Allah shine ghaniyyun mawadaci Allah ya wadatu da dukkan godiyar da za mu masa bai da wata bukata ko wata misalan zarrati godiyar da za mu an gane ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asa'tum falaha kuma Allah shine hamidun kaga hamidun fa'ilun ne fa'ilun gode zo bi ma'ana fa'il kamar yadda ake cewa alimu kaga alimun bi ma'ana alim kaga fa'ilun bi ma'ana fa'il ko ko yazo bi ma'ana maf'ul gane ko sai zama hamidun ai mahmud in an ce hamidun bi ma'ana hamid ma'ana mai yabawa Allah mai yabawa ne shine zaka aikata aiki kadan sai Allah ya yaba sai baka lada sai ce kai na kwarai ne kin da kai to bai taka kara karyawa amma saboda kubantuwar Allah da zamantowa sa hamidun bi ma'ana hamidun mai yabawa sai yaba aikin kadan kadan nan Allah ya dauka kai ka kai Allah ya yaba maka Allah ya baka lada mai yawa kan dan aikin da kai idan kuma ya zama na fa'ilun ne bi ma'ana maf'ulun ai hamidun bi ma'ana mahmud sai zama Allah shine abin yabo ma'ana Allah shine ya cancanci yabo ko ka yabe shi ko kar ka yabe shi ya cancanci yabo kuma Allah ta'ala lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wanda ke kuma da kafa sune masa yabo sune masa tasbihi ina godiya da girmama shi tau'an da wadanda suke yi da karan kansu sun yarda sun aminta sun yi kauya sun yi domin Allah wadanda suka bijire ma Allah suka kangare to su ma jikinsu na yabo ga Allah jikinsu na tasbihi ga Allah jikinsu na godiya ga Allah sai inda ba su sani ba to na kaga kenan Allah shi ba bukata yake da wata godiya ba in mun yi kanmu muka ba mu za mu samu sakamakon ta idan mun bijire mu za mu dandana kudar bijirewa wanda ga jinan ka ga shi shi yasa yace wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid na'am
wa qul qala nuquna min rabbi wa huwa ya'lamu ma yashkuruna inna ash-shukra lamurun
Allah ya ce wa idza qala luqman li ibnihi Allah zai gwada mana yanda hikimar luqman take kuma zai faɗa mana abin da yake da hikima kuma zai faɗa mana hakika da hikima dan haka Allah ya ce ya bai mana luqman hikima to sai zai nuna mana ga irin hikimar da kenan kuma hikima babban hikima shi ne ka san Allah ka kace ta Allah da bauta ka raba kanka da shirka ka hada Allah da kowa wurin bauta wannan ita ce hikima duk yanda ka kai da hikimarka da fasaha da iya magana da kuma kurewa gurin kan magana da hangen nesa da hikimomi in baka san tauhidi ba sai aikin banza ne sai da Allah ya ce bai mana kuma hikima abin da Allah ya kawo farko daga cikin amal da zai zama da hikimar sa shi ne karantarwa sa da tauhidi a she kun ga tauhidi shine babbar hikima ba ka dinga hikima a duniya cewa ne da hikima wani ya san kaza a falsafa wani ya kai makoli gurin hikima da ilimi da sanin ya kamata da sanin tabi'u da abubuwan da suka dace in babu tauhidi a ciki da aikin nan da tauhidi shine zuwa ciki ba kamar da muke daga cikin labarin Luqman da suke faɗa ne hikima sai cewa yana da mai gida wata rana mai gidan sai ya ba shi tinkiya yace ya tafi ya yanka masa ya tafi ya yanka yace je ya tsaye ya fere masa ya ce ka kuma ya tuna kai ka kawo min abu biyu wanda su suka fi kyau suka fi inganci da muhimmanci a cikin wannan tafiya abu biyu kawai ya tafi sai yanko masa zuciya da harshe sai kuma ita ce shi kenan da kana gode kuma kwana biyu sai sake ba shi wata tinkiya waje da muka yanka yanka shi sai fete yace yanzu kuma wanda nake so abin da ya fi komai muni da biyu wanda so su ka muni so su ka rashin amfani da illa da wannan tinkiya yanzu su nake so ga gaba ya sai an gaba ya sake kawo masa harshe da zuciya ya akai haka na ce ka kawo mun abin da ya fi kyau da amfani da muhimmanci ga tinkiya ka kawo mun harshe da zuciya yanzu kuma na ce ka kawo mun abin da ya fi muni da sharri ka kawo mun harshe da zuciya ya akai haka ya ce tabbas waɗannan abubuwan da ka maka guda biyu idan suka inganta to babu abin da ya fi su muhimmanci da kyau a cikin yamma da kowace halitta idan kuma suka munana to babu abin da ya fi su muni a cikin komai da jikin ku a wannan yanzu da hikima ta su amma nabi ya faɗa nabi ya ce alawa inna lil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb wai faɗa ga harshe yace kuffa alayka hala ka tsare wa kanka bayan ya masa yace ala ubruka bi ra'si al amri wa umudi wa zirwati sanami qala na qala ra'si al amri al islam wa umuduhu as sala wa zirwati sanami al jihad wa ya gama yace to ala ubruka bi malaki zalika kullihi ba zan baka labari ga abin da ke mallaka wadancan bakika yace bala ya rasulullah sai annabi ya rike harshen sai yace kuffa alayka hala tare mu kanka wannan ya rasulullahi wa inna la mu'aqaduna bima natakallamu bi ashe za a kama mu da abin da muke magana da shi sai ce hakkin ka ummu kuma ce ka kai asara yanzu baka san wannan ba yace wa alay kullun nasu min nari ala wajhi aw qala ala manasir illa asaid asir sun mutane a daje ba su a wajen da fuskocin su ake da fuskocin da girwa sai dai fa abinda har sannan su girwa kaga kenan magana da kuma da fada ta fito karara cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin kuma saga ta yi wa dan salasiya id qala luqman li ibnihi ya inda ka tuna lokacin da luqman ya ce da dansa wa huwa ya izhu ina ya maka wa'azi sai ce da shi ya bunayya ya kai dana daga kiran sa da cewa dana yana daga cikin abin da zai karkace hankalinsa zuwa gare shi lokacin da zaka mutum da nasiha ka nuna masa yana da muhimmanci yana da kima cewa ɗana ya ga ba ƙaramin kusanci ba ne kuma da ma an san tsakanin ɗa da mahaifi mahaifi ba abin da yake so ga ɗansa sai alkhairi duk abin da yake da shi na alkhairi yana iya ba da shi da ɗansa ba ka ce ma ɗana ma'ana ba zan maka rowa da duk wani alkhairi da nake da shi ba to babban alkhairin da nake da shi da zan baka shine la tushrik billah kar kai shirka da Allah niyyar da za ka harkar shirka da Allah annabi ibrahim Allah ya ce wa qala ibrahim ya abani wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wa junubni wa bani an na'bud al-asnam kan tsare ni da ni da tsiyana daga bautan mu junubni wa bani an na'bud al-asnam haka nan annabi yaqub Allah ya ce an kuntum shuhada hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di tare ayan sai ce ba za ku bauta ba mutuwa ta قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم كتب هو لا مبو تابع يا أبنجد منك أنا كما شيني أبنجد أبنك إيا ينك لكاك منك سولي كاكنك النبي إبراهيم دبوانك النبي إسماعيل دبوانك مهيبي النبي إسحاق wanda shine ilahan wahida ubangiji guda daya ba ma hada shi da kowa wanda hannu da muslimu ne kuma mu gare shi muna masu bi kawai Allah wasiya annabi yaqo da biyansa shi ma yace la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma me yake nufi da zalunci ba malaman larabci sun ce zalunci shine wad'u shay'i bi ghairi mahallihi haka abu ba inda ya dace ba idan ka ɗauki abu ka sa shi ba inda ya dace ba ka yi zalunci mata ta haifi ɗa da ka ɗauke ɗanta ka je ka ba wa wata mata ka yi zalunci haka nan ibada hakki ne na Allah ko a ce wuri ga mai wuri ga wanda ke da wuri shi ya sayi wuri da wurin da kuɗinsa ko shi ya ga jibili daga iyayensa sai ka zo ka kwace wannan wurin da karfi ka ba mu wani wanda ba shike da wannan abu ba ka sanya abu da yake mahalli ka sanya wurin nan ba inda yake mahallin sa ba har kai zalunci haka nan ibada ba ta da mahalli sai idan amika ta da Allah kuma an kai tashi da ita shi kai to anan ne akai daidai amma da zaran ka kauda ita to ka dauke haƙƙi na Allah akai shi ga wani Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji da Mu'adh sai ce da shi ya Mu'adh ko zai ce da Mu'adh ya Rasulullah ya Mu'adh sai ya kira shi sau uku sai ya ce atadri ma haqqul lahi ala al-ibad ma haqqul ibadi ala Allah ka san ko ne haƙƙin Allah kan bayi ko ne ne haƙƙin bayi akan Allah sai Allah wa rasuluhu alahu ala haqqul ibadi ala Allah haqqul lahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah kan bayi ko ta masa kada kowa da shi to daga da zaran an hada Allah da wani to an yi shirka kuma an yi zalunci sai ya ce inna shirka la zulmun azim shine zalunci mai girma lokacin da sahabbai aka sauko da aya Allah ya ce alladheena amanu wa lam yalbisuu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ya ce wadanda suka yi imani kuma basu dauka imanin su da zalunci ba wadannan suke da aminci ranar alkiyama kuma su ne shiryayyu sai sahabbai hankalin su ya tashi saboda an ce aminci yana ga wadanda suka yi imani basu taku da imanin su da zalunci ba to shi ko mai taku da imanin su da zalunci ne matsayin sa sai kullu wurin manzo Allah da kace rasulullahi da aya fa ta sauka ta daga mana hankali kuma an ce ba aminci sai ga wanda ya imani bai taku da imani da zalunci ba suka ce wa ayyuna lam yadhlim nafsahu waye a cikin mu da zalunci kansa ba sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mun zalunci ake nufi ba ai zalincin da ake nufi a nan shine shirk ba ku ji maganar Luqman ba da ya musa fara maganar Luqman ba ku ji maganar bawan Allah Luqman ba ya ce inda shirka da zulmun aziz lalle shirka zalunci ne mai girma to lokacin da zamu tsaya wannan ita ce wasiya ta daya daga cikin jerin wasiyu da Luqman ne wadansa insha Allah Allah ya kama gobe zamu jero su kuma zamu ji wasiya ce gare shi kuma wasiya ce gare mu gaba daya domin duk waɗannan wasiyu zamu samu kuma Allah ya mana su a wasu gurare alqur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana waɗannan wasiyu alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam da farko dai waɗannan goma su ne yininnuka da suka fi muhimmanci alamai sun yi saɓani game da goman farko ƙarshe na Ramadan da goman farko na Zulhijja amma abin da suka tafi akai wajibin jami'i shi ne gefen dare dare goma ƙarshe na watan Ramadan sun fi muhimmanci a kan dukkan daren shekara haka nan a yininnuka kuma yinin goman ƙarshe a yinin goman farko na Zulhijja su suka fi daraja a cikin kowane da ta haka waɗannan lokaci ne masu muhimmanci da kima da daraja ya zo a hadisi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya laylahu wa aqala ahlihi wa shadda mizarahu Annabi sallallahu alaihi wasallam idan goma karshe suka shigo yana farkar da iyalansa haka nan kuma yana raye dare sannan kuma yana jan kamara sosai wasu malamai sun ce kiraya ne na kauce barin jima'i wasu kuma sun ce kiraya ne na kwazo da himma a wurin ibada don haka wannan lokuta ne na kwazo da himma shi ne karshe-karshen wannan watan na Ramadan kuma shi ne karkara wannan watan na Ramadan kuma Allah ya tattara falalar ya zuba a ciki kuma ka mai kokari da cin moriyar waɗannan 'yan kwanaki duk abin da muka yi sanarci da ke a cikin kwanaki 20 ya kamata mu riske su a cikin waɗannan kwanaki goma kuma riskar su a nan ya fi falala fiye da waɗancan kwanaki 20 da aka fito a cikin farkon dare da Laylatul Qadr wanda Allah ta'ala ya ce kullu khairun min alf sana alf sana sama da shekara 83 alf shahr sama da shekara 83 kuma kenan dare daya in kada a wannan dare zaka samu lada fiye da na shekara 80 kaga duk wannan nan ba bane kuma lokaci ne mai dai ya kamata kowa ya zage dan sai ya ibada karatun alqur'ani nan sadaka nan haka nan salloli nan haka nan sada zumunci nan duk wani abu da kake na alkhairi yi kokari mu yawan tashi a wannan lokaci kuma mu yi kokari mu jajirce ida da fara sai abin da ya shafi tarawih da tahajjud tarawih da tahajjud duk sunan sun qiyamul layl idan ce salatul layl sallar dare tun daga isha har zuwa alfajr sunan ta salatul layl to dan waɗannan lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi ya ce salatul layl masana masana sallar dare raka'a bibbi sai zaka yi raka'a bibbi dan da iya kanta da iya ko in ba sai ba an samu hadisi daga ummul mukminin Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zai wucewa ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba zai wuce raka'a goma goma ko sha daya da hannun shahi wannan ta haka ita wannan manzo Allah yake kuma tace la tasal an qulihinna wa husbihinna ko kai tambaya game da tsawon su kuma kyawun su kaga ce da ta ga yana da manzo Allah yake amma manzo Allah ba ciwo waye kar mu kuskuren mu tara ka goma ba in za mu dogara ga wannan hadisin mu tara ka goma to ya kamata mu dogara gare shi kuma mu tsawaita sallah irin da manzo Allah ke tsawaita don ku kace la tasal an qulihinna wa husbihinna mu sai mu kauta wannan ya mu sai har ka wuce raka'a go ya raka'a goma take ba ruwan su ko kai yanda manzon Allah ya ko kai raka'a bi aya uku ba ruwan su so ya kai raka'a goma ka ga wannan kuskure sannan kuma abin da ba su sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar tarawih din da yayi tare da mutane a jami'i a masallaci da wuce na kwana uku kwana na dai ya fito yayi kamar ya kai aka ce manzon Allah ya wata sallaci rana na biyu na azumi aka cika masallaci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wata sallah da yake azumi rana na uku kan masallaci ka sa dukkan mutane saboda ya ci kan makil daga ko ina an ji manzo Allah ya yi wata sallah a cikin dare na Ramadan kowa ya ce wai zo ya halarci sallah manzo Allah ya sallah rana ta hudu aka tafi fiye da haka sai fitowa yanzu ne zai fito an zuwa yanzu har sai da aka kira as-salatu mutanen ba su kira ba suna jira sai manzo Allah ya fito Allah la ba shi ya fito ba sai lokacin sallar asuba ya fito ya sallar asuba da ya sallar ya ce ai ina sane da cewa kuna nan kuna jira kuma da gangan da ke fitowa domin gudun kada a faran lanta mu kuma faran lanta muku ba ku iyawa in daga nan manzo Allah bai sake ba har ya koma Allah sai bayar rasuwarsa bayar rasuwarsa mutane haka aka ci gaba da sallah kowa ya sallar sai da yake bayar rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah lokacin sai na abokan Ali ya shiga ba har aka zo zamanin sai da wata rana ya shigo masallaci sai ga mutane burjik a masallaci kowa nan 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 kiri kiri wannan can wannan da wannan wannan yana sallah shi kadai wannan yana sallah da mutane biyu a bayansa wannan da mutane uku wannan da mutane hudu haka nan mutum ya shigo masallaci sai duba wanda sahu da ya fi masa sai ya tafi ya shiga sai ya ce a haka bai yi ba maimakon haka bari a tara mutane karkashin neman guda ya tsara su daga shi ne mun ba na bisa na amuwar da kuma sa raka'o'i 20 ake yi a nan gurin wadannan sabon manzon Allah ne ubay ibn Ka'ab shi ne ma sai da Umar shi ne khalifa ake raka'a 20 a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum yake sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma kai yayi amma tun yanda ai raka'a 20 to dan haka kenan abin da ya shafi tarawih ana iya yin tarawih raka'a goma ko raka 20 kullane kai wace ranka in dare tashi tashi qiyamul layl ka tafi ka je kai qiyamul layl duk adadin raka'o'in da zaka iya ka abinda manzon Allah ya hana kar kai wutulibi a cikin dare da ka kai wutulin ka farkon dare ba za ka yi wutulibi a ƙarshen dare ba idan ba ka yi wutulin ka farkon dare ba sai ka yi wutulin ka a ƙarshen dare to wannan abu ne mai sauki kai ibada ka yanda ya sauka kai addu'a ka yanda ya sauka kuma cewa wai an kashe tarawih sai tarawih ka kuma hujja ga wannan wa ba ku da hujja ga wannan wannan ne da farkon dare yayi tare da jama'a to tun da farkon dare kaga tahajjud da rawu din kici ma da muhimmanci don ita aka yi ta farkon dare kuma ita aka yi ta lokacin da manzon Allah ke to dan haka ayi ba din da mun abin da malamai suka faɗa a din da mun tafsiri in aka samu hadisi to a koma a fassara sa ka kawo a ji hadisi a gida akai ba tare da abin ilimi da bayanai na malamai da malamai suka ce ya kaza yake ya sahabbai suka fassara wannan abu domin aikin sahabbai fassara ne ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan abubuwa yana da kyau da mutiya wa Allah ya sa mu Adam sallallahu alaihi wasallam mun yi mudara da lafil kadir a goma karshe aka jiran kaga tabbas tana cikin goma karshe kaje kuma madadin sa daren mara kaga daren 20 ne daga cikin daren mara daren yau a tashi gobe dan kaga tana iya yiwuwa tunda abu dai Allah kadai ya sani mu dai karbi sake da wannan gashi kuma yana da muhimmanci gashi daren juma'a da daren juma'a da rakiba kuma gashi daren 21 daga cikin darukan goma karshe kuma goma karshen ma daren mara to kaga ba a fice da shi ai amfani da shi haka nan duk saura ya san kana so ka zama ka dace da dan kadiri kuma sake ga kwanakin gaba daya in kai sake to kuke sake da na mara amma ne ko Allah ne ya samu dace kuma da ya bada kuwa haka Allah ya ba mu himma da ijtihadi da amfanuwa da wannan sai abin da ya shafi marayu alhamdulillah duk ya ji an samu abubuwa da dama na marayu kuma ana ci gaba da kawowa kuma har ila yau muna ci gaba da nema saboda marayun da yawa kullum zuwa suke yi har yanzu mun list mu ya haura 150 kuma koyar wanda suka zo a rubuta sunan sun kai mutum 10 kaga abubuwan sai dai a abin da ya sauka amma dai ana buƙatar kuma alhamdulillah mutanen da suka bayar biya suna musu godiya kuma sun yi kokari haka nan bayan ba za a ci gaba da nema haka nan har an yi sallar juma'a za a sanar abin da dai muke so daga nan zuwa lahadi dan abin da ya samu sai a kira su a raba musu kuma a hari Allah ya nuna mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh